Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanku da wannan lokaci da fatan an gune lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis 5 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafiye da su ga kanin labaran duniya.
Masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga kur'un zaben shugaban kasa, yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba Trump suka taru a wajen cibiyar kidaye kur'u da ke jihohin Michigan da Arizona. Karan farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa Amurka, sai ta tabbatar da samun mutum 100,000 dauke da COVID-19 jiya Laraba. Masu shigar da gara a Brazil na tuhumar ɗan shugaba Jair Bolsonaro, Flavio da cin hanci da rashawa a lokacin da yake dan majalisar dokokin jiha.
Kanin labaran duniyar kenan. To a nan Amurka har yanzu ana ci gaba da ja'in ja tsakanin shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden, kan wanda ake ganin zai lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi, yayin da hankulan 'yan takarar biyu suka karkata a kan Pennsylvania, jiha mai yawan ƙuri'un da kowannensu ke bukata, wacce ita ma bata kammala ƙidaya ƙuri'unta ba. To a Najeriya kuwa ƙungiyoyin matasan arewacin ƙasar ne ke kace na ce dangane da taron da gwamnonin jihohin yankin suka yi, wanda ya tattauna yadda za a shawo kan matsalolin da kafafen sada zumunta na zamani ke haifarwa.
Muhimmin abu da ya kamata a ce sun zauna mitin a kansa shine maganar matsalar kashe-kashe da ake fama da shi a arewacin Najeriya.
Kasancewa ma wannan zaman wanda a da ba sa irin wannan zama a ce an samu zama irin wannan shi kanshi ci gaba ne.
To muna tafi da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. Baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafi wanda Aisha Tsul za ta gabatar. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. To amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum. Masu zanga-zanga sun fito a garuruwa da dama jiya Laraba don kiran da a kammala kirga kur'un zaben shugaban ƙasa, yayin da wasu rukuni 'yan kaɗan masu goyon bayan shugaba Trump suka taru a wajen cibiyoyin kidaye kur'un da ke jihohin Michigan da Arizona. Haka kuma masu zanga-zanga sun yi tattaki a biranen Chicago, Los Angeles, Seattle, Houston, Pittsburgh, Minneapolis da kuma San Diego. Baya ga kiran a kirga kur'un, masu zanga-zanga sun kuma nuna yadda ake nuna rashin daidaiton jinsi da shine ya haddasa zanga-zanga a duk faɗin Amurka a wannan shekarar. Magoya bayan shugaban ƙasa Donald Trump sun je wurin kidaye kur'un a garin Detroit na jihar Michigan, suna neman a dakata da kidayar da ake yi. Waɗanda suka yi nasu gangamin daga baya a garin Phoenix na jihar Arizona suna rera cewa a dakata da sata. Zanga-zanga iri-iri na faruwa ne sanadiyar ci gaba da rashin sanin tabbas game da zaben da aka yi ta ranar Talata, da kuma ikirarin da shugaban ƙasa ya yi ba tare da gabatar da hujja ba cewa an yi magudin zaɓe, yayin da kuma 'yan Republican suka shigar da ƙararraki da yawa game da zaben. A karan farko tun lokacin da annobar cutar coronavirus ta isa Amurka, ƙasar ta tabbatar da samun mutum 100,000 ɗauke da COVID-19 jiya Laraba, a cewar mujallar Atlantic da take aikin bin diddigin masu COVID-19. Ƙasar na fama da sake tsanani da coronavirus ke yi, musamman a sassan jihohin tsakiyar yammacin Amurka da ake walakabi da Great Plains, wanda ya ratsa manyan ɓangarori na tsakiya da kuma yammacin Amurka. Shirin da yake binciko waɗanda suka kamu da COVID-19 ya kuma ce an kwantar da mutum sama da 50,000 a asibiti a sassan Amurka a kwana na biyu a jere a ranar Laraba. Haka kuma annoban na yaduwa a duk faɗin nahiyar Turai a karo na biyu. A ƙasar Italiya, Prime Minister Giuseppe Conte ya gabatar da sabon tsari mai matakai uku wanda zai saka takunkumi iri-iri na kulle don hana sake yaduwar COVID-19 a ƙasar. Tsarin ya raba yankuna 20 na Italiya zuwa yankuna masu launuka uku: ja, ruwan ɗorawa da kuma ɗorawa, ta yadda launin ja ke nuna yankunan da aka takaita zirga-zirga da kuma launin rawaya da shine aka sassauta. Masu shigar da ƙara a Brazil na tuhumar ɗan shugaba Jair Bolsonaro, Flavio, da cin hanci da rashawa a lokacin da yake ɗan majalisar dokokin jiha. Masu shigar da ƙara a jihar Rio de Janeiro sun zargi Flavio Bolsonaro da yin almubazzaranci, halasta kuɗin haram da kuma gudanar da wata ƙungiyar masu aikata laifuka daga 2007 zuwa 2018, lokacin da ake zargin ya ɗauki kuɗin daga albashin ma'aikatansa a lokacin da yake ɗan majalisar jiha mai wakiltar Rio de Janeiro.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, to za mu fara ne da batun siyasar Amurka. inda ake ci gaba da kidaya kuri'a wasu karashin jihohi a zaben shugaban kasa da aka yi. Shugaba Donald Trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden na ci gaba da ja'inja a kokarin da kowannen suke yi na ganin ya lashe Pennsylvania, jihar da ta zamanto muhimmiya a zaben shugaban Amurka a wannan karan, kuma ɗaya daga cikin jihohi na ƙarshe da har yanzu ba su kammala kidaya kuri'unsu ba saboda tilin kuri'un da aka samu ta gidan waya sanadiyar annobar coronavirus. Ka fassara rahoton Asia Sarai. Shugaba Donald Trump da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden duk sun saka burinsu akan jihar Pennsylvania, wacce ke da kuri'a 20 a kwalejin da ke zaben shugaban ƙasa a ƙarshe. To amma saboda aikin kidaya kuri'un da aka kada ta gidan waya na ɗaukar lokaci, hakan na nufin mai yiwuwa har sai zuwa ƙarshen makon nan kafin a san wanda ya lashe wannan jiha, lamarin da ya sa waɗanda suka kada kuri'a cikin yanayi na zaƙuwa. Marion Larry na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta Pennsylvania. Ta ce, jiran tsammanin da nake ya dame ni, zaƙuwata ta ƙaru, amma na kan ji daɗi idan na duba cewa waɗannan jihohi ciki har da Pennsylvania sun duƙufa wajen ganin sun ƙidaya kuri'un don tabbatar da cewa an yi hakan ba tare da kuskure ba. Mafi akasarin masu goyon bayan Trump a jihar Pennsylvania a yankunan karkara suke, a tsakanin biranen Philadelphia da Pittsburgh, kuma da yawa daga cikinsu sun yi na'am da yadda ya saita tattalin arzikin Amurka gabanin barkewar annobar COVID-19. Kathleen De La Honte na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Cikin shekara hudu da ya kwashe a kan mulki, na fi samun walwala fiye da yadda na samu a shekarun baya, saboda haka na mai farin ciki. To sai dai ita Pennsylvania ba ta shiga cikin jerin jihohin da 'yan takara kan yi kare jini buri jini ba. Hasali ma nasarar lashe jihar da shugaba Donald Trump ya yi a zaben 2016 ita ce ta farko da wani ɗan Republican ya samu tun bayan shekarun 1980. David Campbell farfesa ne a fannin kimiyyar siyasa a jami'ar Notre Dame da ke jihar Indiana a nan Amurka, ga abin da yake cewa a wata hira da aka yi da shi ta Skype. Ya ce wannan jiha ce da ke da ɗimbin ma'aikata, a baya jam'iyyar Democrat ce take da kwakwaran goyon baya, amma kuma siyasar Amurka ta sauya hakan domin jam'iyyar Republican ta fi yiwuwar ta samu goyon bayan ma'aikatan jihar. Yayin da shugaba Trump ke neman a dakatar da ƙidaya kuri'u bayan da aka kammala zaben, birnin Philadelphia da ke jihar ta Pennsylvania na fuskantar zanga-zangar neman a ƙidaya kowace kuri'a, inda mafi akasarin masu gangamin suke goyon bayan Biden. Wannan mata da ake kira Leah na ɗaya daga cikin masu goyon bayan tsohon mataimakin shugaban Amurka. Muna so Donald Trump ya fice daga fadar gwamnati ta White House, ba zan yi wani ɓoye-ɓoye ba, ba zan yi ƙarya ba. To sai dai duk da wannan kairuwar rana da ake yi, mai yiwuwa sakamakon zaben na jihar Pennsylvania ba zai kammala ba sai nan da wasu kwanaki da dama masu zuwa. Shugaba Donald Trump da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Joe Biden duk sun saka burinsu akan jihar Pennsylvania, wacce ke da kuri'a 20 a kwalejin da ke zaben shugaban ƙasa a ƙarshe. To amma saboda aikin ƙidaya kuri'un da aka kada ta gidan waya na ɗaukar lokaci, hakan na nufin mai yiwuwa har sai zuwa ƙarshen makon nan kafin a san wanda ya lashe wannan jiha, lamarin da ya sa waɗanda suka kada kuri'a cikin yanayi na zaƙuwa. Marion Larry na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi zaɓe a jihar ta Pennsylvania. Ta ce, jiran tsammanin da nake ya dame ni, zaƙuwata ta ƙaru, amma na kan ji daɗi idan na duba cewa waɗannan jihohi ciki har da Pennsylvania sun duƙufa wajen ganin sun ƙidaya kuri'un don tabbatar da cewa an yi hakan ba tare da kuskure ba. Mafi akasarin masu goyon bayan Trump a jihar Pennsylvania a yankunan karkara suke, a tsakanin biranen Philadelphia da Pittsburgh, kuma da yawa daga cikinsu sun yi na'am da yadda ya saita tattalin arzikin Amurka gabanin barkewar annobar COVID-19. Kathleen De La Honte na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Cikin shekara hudu da ya kwashe a kan mulki, na fi samun walwala fiye da yadda na samu a shekarun baya, saboda haka na mai farin ciki. To sai dai ita Pennsylvania ba ta shiga cikin jerin jihohin da 'yan takara kan yi kare jini buri jini ba. Hasali ma nasarar lashe jihar da shugaba Donald Trump ya yi a zaben 2016 ita ce ta farko da wani ɗan Republican ya samu tun bayan shekarun 1980. David Campbell, farfesa ne a fannin kimiyyar siyasa a Jami'ar Notre Dame da ke jihar Indiana a nan Amurka. Ga abin da yake cewa a wata hira da aka yi da shi ta Skype. Yace wannan jiha ce da ke da ɗimbin ma'aikata. A baya jam'iyyar Democrat ce take da kwakwaran goyon baya. Amma kuma siyasar Amurka ta sauya hakan. Domin jam'iyyar Republican ta fi yiwuwar ta samu goyon bayan ma'aikatan jihar. Yayin da shugaba Trump ke neman a dakatar da ƙidaya ƙuri'u bayan da aka kammala zaben, birnin Philadelphia da ke jihar ta Pennsylvania na fuskantar zanga-zangar neman a ƙidaya kowace ƙuri'a, inda mafi akasarin masu gangamin suke goyon bayan Biden. Wannan mata da ake kira Leah na ɗaya daga cikin masu goyon bayan tsohon mataimakin shugaban Amurka. Muna so Donald Trump ya fice daga fadar gwamnati ta White House. Ba zan yi wani ɓoye-ɓoye ba, ba zan yi ƙarya ba. To sai dai duk da wannan kairuwar rana da ake yi, mai yiwuwa sakamakon zaben na jihar Pennsylvania ba zai kammala ba sai nan da wasu kwanaki da dama masu zuwa. Fasarar rahoton Asia Sarai kenan, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila, ministan harkokin wajen kasar Malawi ya sanar cewa kasarsa za ta bude ofishin jakadancinta a birnin Kudus. Wannan yankurin na nuna wani gagarumin mataki mai muhimmanci, in ji ministan Nsuhowe Mkaka a cikin wata sanarwa ta bidiyo a ranar Talata. Zai sa Malawi ta zama ƙasar Afirka ta farko a cikin shekaru da yawa da ta bude ofishin jakadancinta a Kudus, birni mai tsarki ga addinin Yahudu, Kirista da kuma Musulmi. Malawi tana ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka kaɗan da suka ci gaba da hudar diflomasiya tare da Isra'ila tun lokacin da ƙasar da ke Afirka ta tsakiya ta sami 'yancin kai a 1964, a cewar jaridar Jerusalem Post. Ta rawaito cewa ƙasashe 16, ciki har da Ivory Coast, Kenya da kuma Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, sun rufe ofishin jakadancinsu a birnin Kudus biyo bayan yakin gabas ta tsakiya na 1973. Waɗanda daga baya suka buɗe ofishin jakadancinsu sun yi haka ne a birnin Tel Aviv, cibiyar hada-hadar kasuwancin Isra'ila. Idan masu tattaunawar sulhu tsakanin ƙungiyar Taliban da Amurka sun yi tsammanin Taliban ta rage tashin hankali a Afghanistan, to wani sabon rahoto daga wata babbar ƙungiyar sa ido ta gwamnati wani abin tayar da hankali ne. A ƙasa dai har-haren da makiya suke kaiwa kullum a Afghanistan ya yi sama da kashi 50 cikin 100 daga watan Yuli zuwa 30 ga watan Satumba wannan shekara, idan aka kwatanta da na daga tsakanin 1 ga watan Afrilu zuwa 30 ga watan Yuni, a cewar babban sufeto janar na sake gina Afghanistan da aka fi sani da SIGAR. Sojojin Amurka da Afghanistan, wato USOA, sun nuna gabaɗaya har-haren da abokan gaba suka kai a wannan rubi'i na shekara a matsayin sama da wanda aka saba gani. Mayakan da suke adawa da gwamnati sun ɗauki aƙalla kashi 83 cikin 100 na rayukan fararen hula a wannan rubi'i, a cewar rahoton SIGAR da aka fitar yau Alhamis. Kasuwannin hannayen jarin duniya sun cira jiya Laraba, yayin da jihohin Amurka da dama suke ci gaba da ƙidayar ƙuri'u don tantance zaben shugaban ƙasa. A Amurka, manyan kasuwannin hannayen jari, ciki har da Dow Jones Industrial Average da kuma S&P 500, sun cira da kusan kashi 2 cikin 100 a hada-hadar da aka yi da tsakiyar rana. Kasuwannin hannayen jarin Turai sun rufe jiya Laraba tare da yin sama sosai, su ma kasuwannin Asiya sun samu riba sosai jiya Laraba, yayin da masu saka jari suka ɗan daina kula tasirin zaben shugaban ƙasa Amurka da ba a warware ba. Rashin tabbas na siyasa na iya shafar kasuwannin Amurka a duka da hadar tsohon sati. Fafata da ke tsakanin shugaba mai ci na jam'iyyar Republican Donald Trump da kuma abokin karawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ta kasance ba a warware ba bayan zaɓen ranar Talata, inda ake ci gaba da tattara sakamako a wasu manyan jihohi da ake fafatawa.
Madalla. To a Najeriya kuwa, ƙungiyoyin matasan arewacin ƙasar ne ke ta kace na ce dangane da taron da gwamnonin jihohin yankin suka yi, wanda ya tattauna yadda za a shawo kan matsalolin da kafafen sada zumunta ke haifarwa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikra ya koma mana daga Kaduna.
Mayar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya da ta kira wani taro a garin Kaduna ta ce babbar matsalar arewacin Najeriya dai ita ce maganar tsaro, kuma shugabannin arewan da suka yi wannan taro ba su tattauna wannan magana ba. Alhaji Nastura Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin kuma shi yayi jawabi a madadin ƴaƴan wannan kungiya.
Akwai abubuwan da muka yaddada abin da suka zo da shi kamar misalin cewa a bawa sarakuna dama a cikin harkar shugabanci a ƙasa da kuma kafa wasu kwamitoci guda biyu da suka yi domin tuntuɓa da kuma magana da suka yi kan cewa ita wannan dandalin sada zumunci na social media yana da matsaloli. To amma mu a gurin mu sai muka ga ba haka yake kamata su yi ba. Muhimmin abu da ya kamata a ce sun zauna mitin a kansa shine maganar matsalar kashe-kashe da ake fama da shi a arewacin Najeriya. Da yadda rashin haduwar kan su gwamnonin, gwamnan Katsina yana nasa daban, na Kaduna yana nasa daban, na Zamfara nasa daban, na Sokoto nasa daban. Idan wannan ya matsa wa yan ta'addan sai su tattara sai su koma wannan jihar. A madadin a ce suna da wani hadaka ta yanda suke tafiyar da harkar tsaron. Na biyan su a ce a irin halaccin da mutanen arewa suka yi nuna wa gwamnati su kasa fitowa su ƙorafi akan abin da aka yi wa ƴan uwansu mutanen arewa da suke zaune a kudancin Najeriya, kashe su da aka yi da ƙona musu dukiyoyi, su fito ƙararsi magana amma suka dinga kwane-kwane, kowa suke tsoro.
Sai dai wata ƙungiyar ta matasa a arewacin Najeriya mai suna Think Right Forum ta ce ba lalle ne shugabanni su tattauna kowane batu a lokaci guda ba, inji shugaban ƙungiyar Kwamarar Sagir Baba Nationalist.
Mun yaba da irin zama da gwamnonin arewa suka yi da sarakuna da kuma irin abubuwan da suka fitar a matsayin sakamakon bayan taro. Duk da wasu na kallon cewa basu yi magana sosai akan magana harkan matsalolin tsaro domin suna ganin cewa wannan matsalan shi yafi dama al'umma arewa. Amma idan an lura cewa a kafafen sada zumunta da zaman ɗalibai a gida yana ba da gudunmuwa wurin matsalan ta da zaune tsaye da ta da tarzoma, kuma shine fi tasiri ma a abin da ake gani na wannan zanga-zanga da ya faru na NSAS da wasu rigingimu iri-iri. Kasancewa ma wannan zaman wanda a da ba sa irin wannan zama a ce an samu zama irin wannan shi kanshi ci gaba ne. Daman baiwa ɗauki abu lokaci guda a ɗauki matsaloli gaba ɗaya a gama.
Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan arewacin Najeriya Ashir Sharif ya ce ba wai watsi ne gamayyar ta yi da dukkanin abubuwan da shugabannin arewacin Najeriya suka tattauna ba.
Sun yi wani kokari kamar abu guda biyu da suka yi, magana cewar sarakuna a sasu a cikin magana shugabanci da maganar cewar a daidaita tsakanin kungiyar malaman makaranta yin jami'o'i da gwamnati tare da ɗalibai su kuma makaranta, abin kirki ne wannan. Da na ukun su cewar za su dinga yin wannan taron akai-akai, ai abin kirki ne. Amma abin da muke nuna shine an samu kuma wani gibi a cikin abin da ya kamata su fi mai da hankali akan sa, ba shi suka mai da hankali ba. Shi yasa muka yi musu addu'a, Allah Ubangiji ya sa su gane, su dawo, su tsaya su tare da al'ummar su, su bata jagorancin da ya kamata, su nuna mata gata da kulawa da ya kamata su nuna mata.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna.
Madalla a gaida Isa. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Najeriya za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kan ga Aisha Tusile da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tusile dauke da shirin.
Amin. Amin suma amin.
Idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki, makon da ya gabata mun kawo muku babban director a hukumar kula da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS naka Dr. Gambo Aliyu, inda yake yi wa wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya bayani akan ayyukan da hukumar ta sa a gaba, musamman ma a yanzu da Najeriya take da masu cutar mai karya garkuwar jiki wato HIV AIDS mutum miliyan 1,800 sai lokaci ya cin mana. Ga Dr. Gambo Aliyu, DG na naka a Najeriya.
Na biyu gwamnatin Najeriya tana sawa, na uku sune gwamnatocin jihohi. Tsakani da Allah, mafi yawancin marasa lafiyan nan da mafi yawancin asibitoci da mafi yawancin masu aiki a waɗannan asibitocin don taimakawa marasa lafiya duka na gwamnatocin jihohi ne. Sannan kuma a yanda tsari yake a yanzu, gwamnatocin jihohi suna cin gashin kansu ne a harkar lafiya. Su suke ɗaukan ɗawainiyar marasa lafiyan sauransu. Kar kwayan cuta mai kare garkuwar jiki ba za ta zama daban-daban ba. Ba zai yiwu a ce gwamnatin tarayya ita za ta fidda kuɗi kullun tana sayen magani ga marasa lafiya na duka gabaki da kasan ba. Bayan kuma mu tallafin nan da ake kawowa a jihohi ake zuwa a kashe. Yanzu gwamnatin America take kawo kuɗi da Global Fund, gidauniyar Global Fund da suke kawo kuɗi, da kansu suke zuwa su kashe kuɗin a jihohi da kansu. Babamu suke yi ba. To tunda babamu suke yi ba, mu ɗawainiyar da ake so mu nuna shine mu nuna yanda za mu ɗauki ɗawainiyar mutanen ƙasa. To mun nuna, gashi kuma mun saka kuɗi a ciki, sannan kuma muna yi. Gwamnatocin jihohi sun mana alƙawari, wasunsu sun cika kaɗan, da yawa daga cikinsu har yanzu ba su cika ba. Za mu koma wurinsu mu roƙe su. Wajibi ne su zama gwamnatocin jihohi su ne suke jagora wajen yaƙi da wannan cuta, ta yanda suke za su sa kuɗinsu, ta yanda kuɗin tallafi in ya zo zai je wurinsu. Su masu kashe kuɗin yanzu a jihohinsu za su yi aiki tare da su, su saka kuɗin tallafi cikin asusun da aka ware domin jiha, da kuma ita ma jiha ta saka kuɗinta, sannan a dinga ba wa mutanensu magunguna. Ya zamana cewa lokacin da tallafin da ake da shi babba daga ƙasashen Turawa zai janye gwamnatocin jihohi suna kan hanyar iya ba wa mutanensu magani. Ba za mu daina taimakonsu ba. Gidauniyar za ta fitar da yanda za mu ba da magani, ta yanda koda Turawa sun fita maganin za a samu na yanda za a ba mutanensu. Amma ma'aikata, ɗaukan ɗawainiyar ma'aikata, ɗaukan ɗawainiyar gwaje-gwaje, ɗaukan ɗawainiyar yawo da maganin da kai shi inda ya kamata, ɗaukan ɗawainiyar yi wa mutane gwaji, musamman mata masu ciki da sauran al'ummomi waɗanda suke da haɗarin kamuwa da wannan cuta, ya kamata a ce gwamnatin jihohi sun ɗauka. To a yanzu ba mu saka wa'adi ba, amma mu muna tsammanin da wahala a wuce shekara uku daga yanzu. Shi ya sa muke wa kanmu tanadin wannan. Akwai ƙasashe, duk ƙasashen da ake ba da wannan tallafi kusan kashi 72 a cikin wannan shekarar ne suke isa tsani ko suke isa inda ake so su je. Ma'ana sun kammala a shawo kan cutan yanda ba ta bazuwa a cikin jama'a. Ƙasashe 72 cikin 100. Najeriya muna ɗaya daga cikin, muna cikin kashi 32-28 wanda ba su iya sun kai wannan gacin ba. Ba don komai ba, saboda yawan da muke da shi, da yawan marasa lafiyan da muke da su, da kuma cewa har yanzu a cikin al'umman mu akwai mutanen da suke kin a gwada su domin a sani ko suna da akwai ko ba su da shi. Shi yasa muke ba wa mutane ƙarfin gwiwa su gwada da kansu. In sun gani suna da akwai, mu in yaso sai mu shigo ciki. To muna sa ran daga nan zuwa shekara uku mai zuwa, in Allah ya yarda, za mu kai wannan gacin. To bayan ku an kai wannan gacin, babban abin da muke ganin zai faru shine za su kokarin janyewa domin mu mu dauki ɗawainiyar mutanen mu. Na ɗaya dai akwai gidauniya ta tallafa wa wannan cuta, wanda in Allah ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan za ta kasance an kaddamar da ita. In an kaddamar da ita, muna sa ran za ta dauke kashi kusan 25 cikin 100 na buƙatu da ake da shi, musamman ta hanyar magani, musamman ta hanyar kai maganin inda ya kamata a kai da sauransu. Da lokaci kuma muna sa ran gwamnatocin jihohi za su dinga sa kaso daga cikin kasafin kuɗinsu domin maganin wannan cuta, ko kuma domin sayan magani ko sayan abubuwan gwaje-gwaje. To idan suka sa kuɗin da suka yi alƙawarin za su sa, domin sun yi alƙawari a baya, idan suka cika wannan alƙawari, wannan zai ɗauke mu mu kai kusan kashi 50 cikin 100. Ba lokacin da ya kamata muka kai kashi 50 cikin 100, gwamnatin da tallafin da gwamnatin tarayya ke bayarwa shi kuma zai ƙara mana kashi 10 ko kashi 15 cikin 100. Kaga wannan ya kai mu kusan kashi 65 zuwa kashi 70. Gidauniyar Global Fund ba ma jin cewa ita za ta tafi nan da shekara uku. Muna ganin ita za ta ci gaba da zama, amma kuma ba mu san ita ina ne za ta janye nata ba. Muna sa rai daga yanzu, daga lokacin da muka cimma wannan mizanin kashi 65 cikin 100, ita Gidauniyar Global Fund za ta ba mu tallafi wanda zai sa mu cike gibin kashi 35. Tsarin da muke da shi yanzu kenan, ko muna so kafin shekara uku yanzu masu zuwa ya zamana cewa wannan tsari ya tafi kamar yadda muke kokari mu ga ya tabbata.
Na yi ƙura ya balle kitocin duniya, waɗanda ba su dare ko safiya, irin waɗanda ba rani ko damuna, ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya.
Dokta Gambo Aliyu Gumel, faɗa mana menene sunan wannan ita na'ura da mutum, misali in yana jin kunya ko yana da cutar nan ko ba shi da ita. zai gwada kansa a gida. Mi sunanta saboda mutane su iya nema, don yawanci da an kawo mutane ba sa so duniya ta san suna da ciwon ne.
Yanzu dai ga ta ina rike da ita, kana kallanta wannan jaka ce, kuma a jakar kaga an da aka rubuta da harshen Nasara, Oraquick HIV self test. Abin da ake nufi, wannan shine ma'auni wanda kake sawa a bakinka ka gwada matsayinka game da cuta mai karya karkuwan jiki cikin dan lokaci kankani. Idan ka sayi wannan ma'auni ko ka neme shi kantunan magunguna, zaka same shi. Idan baka same shi ba, zaka iya kiran ma'aikatar mu akan lamba 6222, za a iya taimakon ka ga inda zaka je ka samu. Idan kuma ka samu, ka saya, ka gwada, zaka iya kiran mu kuma mu taimake ka. Ka sani cewa lalle gwajin yayi daidai, baka da shi ko gwajin yayi daidai kana da shi ko kuma an samu tangar a ciki.
To da zaran mutum ya gano cewa yana da wannan ciwon, wani mataki ya kamata ya dauka?
Da zaran mutum ya gane yana da wannan ciwon, matakin da ya kamata ya dauka shine, idan yana so ya mu taimake shi daga nan, zai iya kira mu ya gaya mana inda yake. Idan ya gaya mana inda yake, za mu gaya masa wurin da ya kamata ya je domin shan magani. Idan kuma akwai wuraren shan magani a kusa da shi wanda yake ganin ba sai tare da taimakon mu ba, zai iya garzayawa ya je kai kansa a bashi magani. To abin da ya kamata yake nan.
Zuwa yanzu mutane nawa ne suke da cutar sida a Najeriya?
Muna tsammani a cikin kiyasin mu sun kai miliyan 1,800,000.
Shin su waɗannan mutanen karuwa suka yi in an kwatanta da al'umman baya, ko kuma raguwa aka samu?
To za a iya cewa raguwa aka samu bisa wasu dalilai. Dalilan shine alƙaluman da ake amfani da su a baya, shekara biyu da suka wuce mun gane suna ba mu kirdado ko kwatankwaci ko ma'auni wanda yake na aunawa da yawa. Ma'ana yanda muke ganin tunanin mu a da, yanda muke tunanin cewa mutane suna da guda kusan miliyan 3 da wani abu suna da kwayan cutan a Najeriya, ba haka bane ba. Gwajin da muka yi na shekara biyu da suka wuce, wanda ni na cikin wanda suka yi kusan mani na shugabanci wannan abin, a ƙasar nan ya nuna cewa ba haka bane ba. Mutanen da suke, adadin mutanen da suke da shi a ƙasar nan bai kai miliyan 2 ba.
To abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan makon, muna fata an amfana. Ka kasance da mu mako na gaba. Halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin, ni ce Aisha Tusile. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Madalla a gaida Aisha Tusile, yanzu kuma sai sakon da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya. Ya ce, "Salamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama in kira ga mai girma gwamnan jihar Yobe, wato Alhaji Mai Malabuni, da ya sassauta dokar hana zirga-zirgan keke ko kuma a daidaita sahu, duba da yadda jihar ta samu zaman lafiya." Sai sakon Shehu Adamu Rijau, ya ce, "VOA Hausa, ku bani dama na faɗa wa gwamnatin Najeriya ya kamata ta ƙara ƙaimi akan matsalar tsaro da ke ƙara ƙamari a ƙasar tamu, domin abun fa na neman ya gagari kundila. Allah ya kyauta kuma ya kama na mafita a nema, da ya kamata su yi ƙoƙari wajen kafa kwamiti da zai tattara irin asarar dukiyoyin da 'yan arewa suka yi a yankin kudancin ƙasar mu Najeriya, domin miƙa wa gwamnatin tarayya ta tallafa musu domin su rage musu asara da suka yi na miliyoyin nira." Daga ƙarshe, muna kira ga gwamnonin yankin kudu da ya kamata su ɗauki matakin kare ƙara afkuwar haka a gaba. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, ya ce, "Hukuncin shekara 7 da taron miliyan 1 da wata kota a Kano ta yanke wani mutum bisa samunsa da laifin safarar bil'adama, abin ya yi daidai kuma hakan wani abin a yaba ne, domin kuwa an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro." To mun gode da ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Kamar sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Babalade ta ni gabatarwa, sai kuma Julie Lagos Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu hadu a shirin namu na jira idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku nisa domin ga shirin yau da gobe.